tuban mutanen da ke sansanonin yan gudun hijira kafin ta rufe sansanonin gaba daya. A wani rahoto da ta fadda kungiyar agajin ta likitoci.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Kusan ana iya cewa tun bayan fitar da jadawalin zaben 2023 da hukumar zabe ta INEC a Najeriya ta fitar, wasu 'yan kasar sun fara zaurancen waza a tsayar a zaben, inda kuma wasu ke ganin cewar an san mutanen arewa da cika alkawali, amma a bana za a ga dattakon mutanen arewa. Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana rahoto akan waɗannan kiraye-kirayen.
Tun jin ji dakatar da kai kayan abinci daga arewa zuwa kudu don samun maslaha, ake zuba ido don ganin sauyin tsayawar takalar fada a yankin kudu maso yamma, da tunimawa suka kaura daga yankin don tsira da ransu da dukiyarsu. Tsohon darakta a gidan talabijin na Najeriya NTA Malam Abdulkarim Muhammad ya ce duk masu tada fitinar na yin hakan ne don hana uban APC Ahmad Bola Tinubu tsayawa takarar shugabancin Najeriya a 2023 karkashin APC. Abdulkarim Muhammad ya ce kuma dai yaya ga magoya bayan shugaba Buhari, lalle sun san Tinubu ya taimaka wajen nasarar su a zaben 2015.
Duk wannan tada kayan baya din saboda 2023 ne, kuma ana so a yi ne don a zuba mu Tinubu kasa a ido a ce ai gashi ya ji abin arewa. Ai wannan mutum mai hankalin ya karanta abin da tsohon minista din aviation ya rubuta, ai gashi na a fili. Ai mun faɗa maka kar ka bi su, ba su da alkawari, ba su da adalci, to ƙarya ne. Marasa alkawari, marasa adalci su ne wanda sun zo APC yan gudun hijira tun da ma sun shekara wajen 12, ba su san ma Buhari na nan ba sai dare ɗaya da yake suna son matsayi, kuma su ne 'yan gidan Obasanjo. Da
a nasa sharhin sarkin tafarkin Bauchi ya ce ba buƙatar nuna damuwa ga zargin adawa da takarar wani, a'a, yanda za a tsayar da wanda ya dace don gyara ƙasa a zaben shine mafi muhimmanci.
Matsalar 'yan Najeriya abu biyu ne, wane ne waliyin waliyin wali, wane ne Buharin Buharin Buhari. In kana neman Buhari yanzu, in capacity na Buhari a yadda ya kai wannan matsayi, kana neman mai capacity linki uku ne wanda ƙarfinsa da tafiyarsa da injinsa da fuka-fukansa sun fi ƙarfin na wannan Buhari. Saboda wani zamani muke jiga kuma wanda yake ba wannan ba, wallahi wallahi in bamu tashi ba muka yi wabansa muka samu wani gwani mu sa tsammani taimako daga Allah. Don mun bar Allah subhanahu wa ta'ala, mu Najeriya ganin addini ne ko na musulunci ko na kiristiyani.
Tsohon mukarrabin shugaba Buhari injiniya Abubakar Galadima ya ce ba daidai bane a kaucewa cikawa Tinubu alwashin tsaye da shi takara bayan kammala wa'adin shugaba Buhari.
Ina da masaniya akan waɗanda suka zauna, mutanen arewa guda biyu, kudu guda biyu. 'Yan arewan suka nemi alfarma a taimaka musu idan sun kafa gwamnati a wannan lokaci, in sun gama su ma za su taimaka wa waɗancan mutane. In ka yi wa mutum alkawari ya zama jazaman kai ma ka mayar masa wannan alherin da ya maka.
Wato wannan ya nuna waɗanda suke kawowa ba batun karɓa-karɓan nan yanzu ya zama tsohon yayi kamar ba su san da wannan.
Wannan ba karɓa-karɓa ba ne, ka taimaka min in taimaka maka. Ba ka gani muna bautawa Ubangiji kuma ya yi mana alkawarin in mun bauta masa zai iya samu aljanna?
Mahawarorin nan na zuwa ne yayin da kudu maso gabar 'yan awarin Biafra ke kai hare-hare kan 'yan arewa da cibiyoyin tsaro da nufin cimma burinsu na raba Najeriya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Kokarin da kasar India ke yi na yi wa mutane biliyan 1.4 rijistar yin rigakafin COVID-19 ya fuskanci koma baya a jiya Laraba, yayin da kasar ke gwagwarmaya da mummunan barkewar cutar zagaye na biyu. Gwamnatin kasar ta kaddamar da wani shafin yanar gizo ga Indiyawa 'yan shekara 18 zuwa sama don su yi rijistar yin rigakafin. Shirin dai zai fara aiki ne a ranar Asabar. Ko da yake mutane da yawa sun yi korafe-korafe a shafukan sada zumunta akan cewa ko dai wata matsala ta samu shafin ko kuma dai sun kasa yin rijistar. Matsalolin da shafin ya fuskanta na zuwa ne bayan da ma'aikatar lafiyar kasar ta ba da rahoton samun mutum 379 da 257 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis, ciki har da mace-mace 3,645, abinda ya sa aka samu adadin mace-mace na tarihi a rana guda a kasar. Sabban alƙaluman sun sa yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a India zarta mutum miliyan 18.3 da mace-mace 204,832 a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga shugabannin ƙasar Albania da su kawar da bambance-bambancensu su ciyar da ƙasar gaba wajen kafa ɗorarriyar demokuraɗiyya bayan zaben da aka yi ranar Lahadi wanda ya ba jam'iyyar gurguzu da ke mulkin ƙasar nasarar samun wa'adi na uku a jere. Jam'iyyar Prime Minister Edi Rama ita ce ta fara samun wannan nasarar tun bayan wargajewar tsarin kwaminisanci sama da shekaru 30 da suka wuce. Jam'iyyar ta samu nasarar lashe kujeru 74 cikin 140 a majalisar dokokin kasar fiye da yadda ake bukata don yin shugabanci ba tare da taimakon jam'iyyun haɗaka ba idan gwamnatin ta so.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu tsunduma cikin shirin. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayyana da samun nasarar Cabko jagoran yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar a daren 31 ga watan Maris wanda ya arce daga kasar zuwa makociyar kasar ta Benin wanda yanzu haka ake sa ran za a gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewar akwai buƙatar a yi adalci wajen gurfanar da su. Gasule Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani.
Kaftan Guruza wanda hukumomin Nijar suka dora wa alhakin harbe-harben da aka yi a kewayen fadar shugaban kasar Nijar kwanaki biyu kafin shidar Isu Muhammadu daga karagar mulki ya fada komar 'yan sandan Interpol a farkon mako a jamhuriyar Benin tare da wasu tarin matasan sojoji da ake zargi da haɗa kai da shi wajen yunkurin kifar da gwamnati. Kodayake ba a bayyana yawansu ba, majiyoyin tsaro sun ce an damƙa waɗannan sojoji a hannun rundunar tsaro ta Gendarmerie Nationale wacce yake da alhakin gudanar da binciken farko akan wannan al'amari. Abinda ya sa shugabar ƙungiyar kare haƙƙin matasa ta Genom Hajji ya falmata taya yin tunatarwa akan batun mutunta 'yancin ɗan adam.
Ba wai kama sun bane, a tabbatar da cewa lalle wannan abin da ake tuhumar su da shi sun aikata. In sun aikata sai a musu hukunci daidai iyalaihinsu. In kuma ba su aikata ba, kawai an yi dai abu ne wanda ya yi daban wanda ake zargi daban, shi kuma ana so a yi adalci.
Tun a ranar da gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar murƙushe yunkurin juyin mulkin 31 ga watan Maris, wasu 'yan ƙasa ke kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo. Dalili kenan jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Mamman ke shawartar hukumomi su ɗauki matakin baiwa 'yan ƙasa damar sanin irin wainar da za a toya a yayin shari'ar waɗannan sojoji.
Har ga halin yanzu sai a ce zato ne ake galan inda ya yi a samu bincike kwararre da mashara'anci wanda ba samun umarni ga kowa wanda za a bincike da kanshi ya ganin haƙiƙa gaskiya kuma 'yan abin ya tabbata a dukanci. Kenan a samu a yi shari'a ta gari tsaftatatta wadda ba za ta kawo wani shakku bisa kan tahiyar da ka'idodin wanda suke kare haƙƙin ɗan adam kuma wanda suke amfani da incin shi wanda ake tunguma ya samu kariya kyaukyawa.
Dama tsohon shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a jawabinsa na bankwana da shugaba Bazoum Mohamed a lokacin da yake rantsuwar hawa kujerar mulki sun sha alwashin damƙo waɗannan sojoji domin gurfanar da su a gaban kuliya. To amma 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam na cewa ba girin-girin ba ta yi mai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya. An ware ranar kunni ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da alluran rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shine matakin farko dake kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci. To likita, masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan ƙwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan ƙwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin ka yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita ƙwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta, sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance cewa ba za ta yi wa mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka, sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da ɗakin bincike ake ɗauka, sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da rotan ƙwayar cuta, sai a sa shi a jikin ɗan adam. Sai jikin ɗan adam ya saki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya a wato ta irin kamar misali allurar corona da ake cewa yadda ake ta hanyar wato genetic da ake a turanci.
Na'am, to likita, menene ma mahimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi kenan ya kasance idan ƙwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam, ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam ɗin.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi. Inda a kodin da ake yi tun daga haihuwar yaro, amma an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka, da kuma na shan inna, da kuma na ƙwayar hepatitis, wato abinda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abinda ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abinda ya kama aka, akwai wasu ƙwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa, wato irin su rota virus, akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shika, wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever, sai kwanan nan kuma da shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana, wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya tafi ciwon agana aƙalla ya haura shekara 50, saboda ba a samun ta yanzu, an yaƙe ta, kuma yaƙin an samu nasara shi ne ta allurar rigakafi.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun, har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
abu ne mai mahimmanci saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu, da kuma ake ganin abinda nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya na ba da misali, ba za a manta cewa ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kauda cutar agana ba, wato smallpox kenan.